الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشي قبدا كراتونا مصلح الحديث أولا للتافي مع البركة ميسونا مصباح الراوي واللفر ببما لمي الأستاذ عبد الله غندو رحمه الله darasinmu na 34 a wannan rana ta Lahadi 21 ga watan Rajab hijira 1447 wanda ya dace da 11 ga watan 1 shekara ta 2026 to kamar da muka faɗa za mu tashi a baiti na 420 الشيخ عبد الله رحمه الله يكي تشيوا وكره كتبك عبد الله ابن فلان ورسول الله وعبد نو رسول نن خير السطر إذا أدكالو نوانا همزة وعبد نو رسول نن خير السطر والله في أول تال فهتظر واحفظ على كتب الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام كذا التردي مع ترحم على أصحابه والعلماء الفضلاء ثم عليه بعد أن يقابله بأصل شيخه وإن أجاز له فيمسكان حالة التسميع كتبهما فذاك ذو الترفيع واحفظ على التصحيح والتضبيب وكتب ساكت على الترتيب من جهة اليمين فالشمال في آخر إلا كذا إقبالي خط له واكتب إلى أعلى الورق وابتدأ السطور إن زاد اللحق فيه على السطر من أعلاه إلى أسفله ما في اليمين وصلا لباطن ما كان في الشمال لآخر كراهة انتقالي وبعده صح وكيل مع رجع وفي الهواش الخط وسطه يقع والضرب والحق ومحو الزائد كخطه فما يليق أوجد ويضرب الثاني من المكرر إلا إذا كان أخير السطر ورائي الاتصال بالمضاف والتالي كالوصف وذي اتصاف الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى درسين دي غباتا امبار بياني اكن ساري يد ما غباتا سكي ربطة حديثي سكي كربارة غمالة بس اكوي ساري اكوي سلو ربطة سكي امباني دش توانا سارين shine mallai yake bayani abinda su magabata suka kwadaitar abi da wanda kuma suka kyamata to daga cikin abinda suka kyamata shine yace wa karihu malaman hadisi sun kyamaci kataba rubuta ka Abdullahi kaman suna Abdullahi sai ce ibn fulanin dan wani shi abdullahi dan wani wa rasulullahi ko kuma ka rasulullahi kabar waje rubuta rasulullahi to sun kyamaci bin wani salo da wasu suke yi in sun zo rubuta irin wa'annan sunaye da aka ambata zabu ga Abdullahi mudafin ne da mudafin ilaihi shi ma Rasulullahi mudafin ne da mudafin ilaihi kuma aka ce Abdullahi to dole abinda zai biyo baya kaga ibnu fulanin ne za a ce dan wani haka shi ma Rasulullahi in aka fade shi abinda zai biyo baya kaga sallallahu alaihi wasallam to sai su suka yi kuskure in sun zo sai su raba tsakanin shi mudafin abdu din da Allahi sai su raba su madadin su hadi su ko kuma in sun zo rubuta rasulullahi shine sai su raba rasul din wanda shine mudaf da ainihin lafzul jalala wanda shine al mudaf ilayhi sai su tabbatar da al mudaf ilayhi sai su ki rubuta al mudaf to wannan malamai sun kyamaci haka shine yace wa abdun sai kaga sun rubuta lafazin abdu shi wancan abdullahi din aw rasulun ko shi rasulu wanda abdu shine mudafun ga suna abdullahi rasulullahi rasulu shine mudafun to sun zo sai su rubuta abdu ko rasulu akhiras sadar sai su kai shi karshen sadara wallahu shi kuma allahu dake cikin sunayen gaba dai fi awwali talin sai su rubuta shi a farkon sadara mai bimba wacce sadarori ne guda biyu to in suka zo a ƙarshen sadara sai su rubuta abdullahi sai su rubuta rasulullahi sadara ta kare to mai bi mata sai su bude shi da Allahi to fahata zur irin wannan tsarin ka nisance shi don ba a raba mudafun da mudafun ilaihi haɗe suke kuma raba su din yanzu in wani yazo kila shi sadaran nan ta biyu ita ta shigo hannunsa ko ita ta kai ga idanunsa sai ga rubuta Allahi ko kaga abin da zai kaddara abin da zai kaddara bayan sa to ko dai ibnu fulanin ko kuma sallallahu alaihi wasallam ko da ko a ce waccan sadara da ta gabata ya fahimci cewa ga abin da aka rubuta an rubuta rasulu ne ko an rubuta abdu ne wanda da yawa zaka ga har yanzu dalibai suna wannan kuskure abinda a hade to in ma sadara ta kai karshe to sai dai ka bude sabuwa da shi amma ba za ka raba shi biyu ba sai ka rubuta kalma can karshe sannan ka dawo farkon wata kalma ita kuma sai ka rubuta don wannan zai kawo iskali sai ya zamo kenan idan aka kai karshen sadara aka fara da mai bi mata lafzul jalala yazo to kaga in abdullahi ne tunda can karshen sadara ne zaka ce abdu zaka yi waqafi a nan sadara ta biyu zaka yi muwasala zaka ce Allahi to anan kaga sai ya zamo kenan ya ance Allahi da abinda zai biyo baya ibnu fulani ko sallallahu alaihi wasallam sai zan ibnu din ya koma ba lafzul jalala ko kuma ya zamo sallallahu din ya koma ba lafzul jalala to gudun haka sai malaman hadisi sai suka hana to shine fahata zur ka nisanci wannan duk abinda a hade a kiyaye ba a raba shi a sa rabi a waccan sadara rabin shi a sashi a waccan sa karaba a hakan wa hafaz kuma ka kiyaye ala katibis salati akan rubuta salati wassalam da kuma taslimi ala rasulillahi akan sunan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidil anam inda jagora ne na halittu duk sanda ambaton annabi yazo lokacin da zaka rubuta hadisi koda ko a hadisin da shi malamin ka ya baka babu salatin to kai sai kai wannan ba a cewa kai ziyada misali shi malamin ka ce maka kawai yayi qala rasulullahi sallallahu a qala rasulullahi ko qala muhammad rasulullah da ya salati to kai in ka zo sai kai salatin sai ka kiyaye wannan wannan koda a rubutu ne koda a rubutu ne kuma salatin nan ana yin shi complete ba za ka zo dai ka rubuta sadon ka sa ta cikin baka bai ka ce kai salati wannan ba kai salati ba abin da ka fada ka dai ramzi kawai wannan ramzi ake kiran shi za ga da yawa suna wannan kuskure saboda kasala da lalaci wai bai da lokacin da zai iya tsayawa ya rubuta salati saboda in yazo kawai sai ya rubuta salon sai ya wuce to wannan ba daidai bane malamai da yawa sun yi gargadi akan wannan kaza tarabbi haka neman yardan Allah ala ashabihi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma in ka zo ga sunan sahabi to sai ka ce radiyallahu anhu shine at-tarabbi in da sahabin da babansa duk sahabbai ne to sai ka ce radiyallahu anhuma kamar abdullahi da mahaifinsa umar ibn al-khattab in kuma da dan da uban da kakan dukan su sahabbai ne to sai ka ce radiyallahu anhum to haka ake in kuma dayan ne ya tabbata sahabin to sai ka ce radiyallahu anhu sai ka kawo masa damiri na ifradi to duk sanda an mutu sunan sahabi yazo sai ka ce da shi radiyallahu anhu ma'a tarahumin tare da neman jinkai shi kuma alal ulama'i akan malamai waɗanda ba sahabbai ba malama hadisi suna rarrabewa wanda yake sahabi sai a ce da shi radiyallahu anhu wanda yake da ba za a sahi cikin sahabbai ba kamar tabi'i ko tabi'ut tabi'in ko wani daga cikin malamai shi kuma sai a ce rahimahullah to haka malamai suke bi ba sa ce masahabi rahimahullah kamar yadda ba sa ce ma wani sahabi radiyallahu anhu to wannan shine ladabi na malaman hadisi amma da mutun zai yi kuma da siga addu'a ba laifi sunna da at-taraddin da at-taraddi da at-tarahum kowannen sa abin nema ne me ma'ana at-taraddi shine neman Allah shi yarda ko furta kalmar radiyallahu anhu me at-tarahum shine cewa rahimahullah Allah ya ji kanwani wannan addu'a ce mai kyau sa'an zaka yi ta ko ga sahabi ko ga wani sahabi ko kawa to amma dai su malamai sai dan su rarrabe to shi yasa kowanne sai suka bashi nashi sahabi sai a ce radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba sai a ce da shi rahimahullah amma da mutun zai akasa in dai manufansa addu'a to wannan ba za a ce yayi haramun ba sai dai in ya fada ne da sigan ba da labari wani Allah ya yarda da shi to wannan kaga yana buƙatar nasi inda sahabbai kadai ne Allah ya ba da labari cewa radiyallahu anhu to amma wanda ba su ba kaga babu nasi to sai dai ka fada da siga ta addu'a to shine wal ulama al fudala malamai masu falala to su kuma ane musu at tarahum duk sanda anka ambace malami sai ka ce rahimahullah ko duk sanda zaka rubuta hadisi sunan malami yazo to in ka zo ga sunan sa sai ka ce rahimahullah in sahabi ne ka ce radiyallahu anhu shi ma da yawa wannan dalibai yanzu zaka ga sun saki wannan tsari zaka ana ta kama sunan sahabi gaya sunan malamai ba ladabi ba addu'a ba wannan duk ya saba mata farkin magabata summa sa'annan alaihi yana kan dalibin hadisi ba'adu bayan ya riga ya rubuta abin da yake rubutawa daga malamin sa an yuqabila to ya muqabalanci ya gwara wannan rubutun nasa bi asli shaykhihi da asalin rubutun malamin sa da ya kwafa idan ya kwafi hadisai daga malamin sa ya rubuta to bayan ya kammala rubutawan to sai abin da ake kira muqabala shine yazo ya dinga muqarana tsakanin abin da ya rubuta da asalin shi na malamin sai yaga inda ya kuskure ya gyara yaga inda ya kuskure ya gyara kare wadatu da abin da kawai ya rubuta kadai to muqabala malamai suna bata matukar muhimmanci ko muqabalan nan fa zai yi ta bisa ga wajibci saboda rashin yin ta zai iya yiwa wasu wuraren yayi kuskure ko ya samu wahani shine yace wa in ajazala koda ko malamin ijaza ya bashi koda ya bashi ijazar ruwaitan wa'annan hadisan to kamin shi kuma yaje ya karantar da su to sai ya auna da na malamin da nashi ya gani shin ya rubuta daidai don kare zai canza ma malamin wada kuma in yaje fada yace malamin sa ya fada ta yi kuma ya ketare wata jumla ko wata kalma duk za a iya samun haka ta iya malamin ya faɗi wata kalma bai ji da kyau ba sai ya rubuta wani abin da ba to muqabala tana da mi tana da muhimmanci duk da yanzu za ka ga ɗalibai sun yi watsi da ita ba sa muqabala idan ka ji karatu daga malami to kamin ka je ka yada shi to sai ka koma ka yi ta haƙiƙi ka tabbatar da abin ga da kaji haka yake daga malamin to sannan sai ka mi kai ma sai ka je sai ka yada saboda yiwuwar zai iya yiwa a samu kuskure ko tana da muhimmanci duka wannan da ake yi hadisan manzon Allah to sai faɗi sigan yanda ake muqabala ne sai ce fayumsikani katbahuma shine maf'ulun bihi katbahuma abun da suka rubuta fayumsikani za su rike shi halata tasmi'i lokacin saurare ma'ana shi ɗalibin in malamin ya lamince masa zai iya nema alfarma daga malam cewa karamaka Allah to ina so abin lokaci zan zo in yi muqabala da hadisai kaza dari kaza ko adadi kaza da na karba daga wurinka in malami ya ce masa a tsaya ba matsala ka zo lokaci kaza an fahimta sai in ya zo shi ɗalibi ya rike nashi malami yana karanta masa yana kallon nasa inda ya ji malamin ya faɗa daidai da abin da ya rubuta shi kenan inda kuma ya ji kuskure sai ya sauri ya gyara to wannan shine muqabala in kuma malamin bai lamince masa ba sai ya samu wani abokin karatunsa an gani yauwa sai malam ya ara masa asalin nasa sai abokin nasa ya je ya wakilci malam shi kuma yana karanta masa yana saurara to wannan ana kiranta da muqabala dama ga bata haka suke ba. To fa zaka kaga wannan sifa din a ce malami yana karantawa kuma dalibi yana bibiya abin da ya rubuta zuttarfi ma'abuci daukaka ne. Eh wannan yana ƙara matsayin dalibi cewa lallai abin da ya faɗa din ya kiyaye shi. Saboda bayan ya rubuta din kuma gashi yayi muƙabala daga shehin nasa ko wani wanda ya tsaya madadin shehin nasa yana daga darajar dalibi. Eh ne wadannan abubuwa yanzu an bari su. Eh saboda ilimin yanzu an riga an saki hanyar tasa. Ko ba haka ba wani abin da ma baka faɗa ba zai je ba ƙarya. Eh in ka tunkare shi sai ya ce wai shi wai fahimta yayi. Eh wai fahimta yayi daga gare ka. To ka duba bala wannan irin shashanci. Hai Allah ya kyauta. Eh to shi yasa malamai ke cewa malamai yanzu dai a littafi kawai malanta. Eh amma a hakika aikace babu ta. Duk wanda za a ce malamai ne kawai dai suna ne. Suna ne. Saboda ba malaman na gaske. Tunda ba na gaske kaga dole a ci gaba da kallon su malamai. To wahfaz kai ɗaliban hadisi ka kiyaye alat tashihi akan rubuta ramzi na tashihi. Me ma'ana tashihi? Idan ka yi muƙabala ka tabbatar da hadisi kaza da ka rubuta shi haka yake. To magabata in sun zo sai su rubuta sahha, sai su rubuta sadun, sannan su rubuta ha'u. Ramzi ne ga mai karatu in yazo sai fahimci cewa lallai wannan hadisi an rubuta shi daidai riwaya kuma ta tabbata. Riwaya ta tabbata. To suna yin wannan cewa an kiyaye wannan riwaya din har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Watta dubibi ko kuma rubuta ramzi na abbabatu. Abbabatu shi kuma kishiya a tashihi ne. Wasu ya danganta hatta shi wancan a tashihi din wasu rubuta sahha, wasu in sun zo kawai sai su yi sadu. In suka yi sadun a bakin sadun din sai su dan ja shi da dan tsawo haka kadan. Wasu daga cikin malamai haka suke rubutawa. To da mai karatu ya zo zai fahimci cewa waccan riwaya ba matsala. Shi kuma at-tadbib shi ma nau'i biyu ne. Wasu kan rubuta lafazin dabbatu. Dabbatu shi kuma ishara ne cewa riwayan akwai matsala. Akwai rashin lafiya a cikinta. Wasu kuma in suka zo sai su rubuta dadun. Shi ma suka rubuta harafin dadun. To bakinsa wannan tsinin sai su dan ja shi haka da tsawo. Sai su yi kamar za su rubuta wani harafi a gabansa. Sai su kyale wannan bakin nasa. To mai karatu in ya zo duk hadisin da ya ga wannan dadun din ya biyo bayansa, to alama ce ta rashin lafiya ga shi hadisin. Wanda yanzu aka canza wasu sai su sa sahihun, wasu sa da'ifun. To su can magabata ba sa yin haka. Haza hadisin sahihun ba sa rubuta haka. Saboda babu lokaci. Kaga sahihun ya fi yawa sama ga sahha ko sadu. Da'ifun babbatu ko dadu. Wa katibi saqitin. To haka nan ya wajaba ɗaliban hadisi ya kula ya kiyaye rubuta abin da ya faɗi, abin da aka yi isqatinsa na wata jumla ko na wata kalma ko wata sadara a hadisi. Da ya zo sai fahimci kila ko shi da yake rubutawa ya tsallake wannan jumla ɗin ko wannan sadara ɗin, to lallai ya zo da ita. An gane? lalle yazo da ita kila bayan ya gama rubutun yazo yana wancan muqabala da aka fada sai ga turi kaza ai jumla kaza ya bai rubuta ta ba ko sadara kaza bai rubuta ta ba ko kalima kaza bai rubuta ta ba wanda suke kira da al-lahaqu shi walawa hadisi suke kira da al-lahaqu ma'ana riskar da abin da baka rubuta ba ko baka zo da shi ba a farko to shi ma yana da hanyoyi saboda wancan lokaci ba computer ba komai sannan babu wadata takardu ma to shi yasa dole riskan wadin za a dawo dai a jikin takardan dai za a zo a yi shi saboda babu wadatan da za a ce kila ko ka kwafe wannan ga wata sabuwar takarda ka yaga wancan ko kuma ka sake nemo wata sabuwar takarda sai ka riskar da wannan babu wannan wadatan saboda haka idan ka san yanzu abinci mutane na neman sa ruwa jallo to haka wancan lokaci malamai suke neman kayan karatu ruwa jallo abinci ya fi sauki sama ga littafi ko takardan da ma za ka yi rubutu a kai to shi yasa yanzu sai zan wannan littafin dole cikin shi za a dawo ba wai ya gashi za a yi ba cikin shi za a dawo a yi bayani yadda za ka riskar da wancan abu tunda ka riga ka rubuta sai ya ce ala tartibi kuma riskar wannan za ka yi shi tare da tartibi ko ka bi wannan matakin shi ya fi wanda za a fara ambata ko kuma ka bi na biyu ko kuma ka bi na uku ga sunan dai zai ambata shi ne ya ce min jihatul yamini za ka iya dawowa ta ɓangaren daman shi littafin naka da ka rubuta hadisin daman inda ka yi isƙatin wannan jumla ko wannan sadara ɗin an gane? Yawwa sai ka dawo daidai inda wannan kalmar take sai ka jawo layi sai ka yi dama da shi in ka je kan wannan layin to sai ka riskar da wancan abin da yake tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu saboda haka mai karatu in ya zo zai ga asalin rubutu sannan ka ja layi sannan kuma kan layin kuma ka zo ka rubuta wani abu to in yanzu sai fahimci cewa wannan ɗin al-lahaqu ne lokacin da kana rubutu baka samu ka shigar da shi ba sai daga bayan ka gama saboda haka in yazo karantawa ko yazo shi kwafa to in yazo shi sai ya kwafa shi a yadda yake to wannan fuska ta farko kenan wanda ita malaman hadisi sun kafe yawan yi kuma sun kafe fita yin ta a gefen dama in kuma daman bai yi ba wala Allah kila daman ba fili fashimali to sai ka koma hagu amma fi akhirin a ƙarshe ba a tsakiyar takardan ba ba a samanta ba an gane? Yawa ƙarshen takarda amma ta ɓangaren hagu illa ka in waccan fuska ta farko ɗin wato ta haɗu da wannan ko kuma ta yi ƙunci wata nuska ana rubuta baka ma'ana idan waccan fuska ta farko min jihatul yamini ɗin wato bata samu ba ta yi ƙunci baka kenan in kuma aka ce illa ka in ya zan wato shi ɓangaren daman zai iya yiwuwa ya zan ya haɗu da ƙarshen to sai ka rubuta na ɓangaren hagun a ƙarshen takarda to shi da ya ce za'iqibali rubutun naka yana ma'abuci fuskanta asalin rubutun shi wannan da za ka riskar ya zamo yana ma'abuci fuskanta ga asalin abin da ka rubuta asalin rubutun naka na farko kenan to khutta lahu sai kai masa zane kar ka rubuta shi kawai a gefe To in mai karantawa yazo ina zai iya gane ina ne zai saka wannan rubutu. To amma in kai zane sai kai ishara cewa a tsakanin wannan kalima da wannan kalima to wannan wurin nan ne wannan rubutun yake. To kaga ka hutar da shi. Kaga ka hutar da shi. To wannan ita ce fuska ta biyu. Ita ce fuska ta biyu da su malamai suke ambata. Cewa za a yi amfani da ita ko? Za a yi amfani da ita. Fuska ta farko min jihatul yamini. An gane? In bata yi ba fashe mali fi akhirin in daqa. Idan ta dama din ta yi kunci to sai a koma gefen dama. A koma gefen hagu. To waka tubka rubuta fuska ta uku kenan. Shi wancan da zaka riskar wanda kai isqatin sa baka samu ka shigo da shi ba. Ka rubuta shi daga kan wannan zanen inda za a iya gane cewa nan za a shigar da wannan jumla ila a'lal waraq sai tunkari saman takarda. Shi ma wannan wata fuska ce amma dai ba ta da ƙarfi a wurin malamai. Ba ta da ƙarfi a wurin malamai wato sai kai saman takarda da shi wannan da zaka riskar din. To wannan su ne fuskoki guda uku da malamai suke ambata amma dai ta farkon ta fi kyau kuma ita ta fi yawa a gun malamai. In kana ganin mahbubat na hadisi na malamai to zaka ga tsarin da suke bi kenan. Tsarin da suke bi kenan. To zai iya yiwa kuma shi abinda zaka riska yana da yawa. Wancan duka ana magana in ya zamba zai haura sadara daya ba. Shi ne aka yi wancan tafsilin na fuskokin guda uku. To in ya zan sadarorin kila sun haura daya sun kai biyu ko uku. To shi ne ya ce wabtada is-sutura. Sai ka fari rubuta sadarori in zada lahaq. Idan abin da za a riskar ya karu kila da sadara goma kai a asalin rubutunka to sai zan kuma ga wasu sadarori waɗanda baka shigar da su cikin rubutun ba to sai ka kara su akan goman na farko. In biyu ne sai su zamo 12. In uku ne su zamo 13. An gane? Yawwa. In takardar za ta baka dama. In takardat za ta baka dama shine in zadal lahaq fihi ala satar. Idan ya zan riskan wan ya karu a cikin sa ala satar kuma sai rubuta shi akan sadara na asali. Waccan sadarar ta asali wadda nan ne ya kamata waɗannan sadarorin su shiga to sai ishara zuwa gare ta. Min a'lahu daga saman takarda ila asfalihi sai sadarorin su tunkari kasan takardat kenan su daga sama zai faro su ngani sai su yi kasa. In ya rubuta sadara ta farko daga saman takarda sannan ya rubuta haka har ya riskar ngani yawa sannan sai ya ja layi sai su tunkari waccan sadara ta asali wadda nan ne inda misali ba kuskure ba a ce nan ne za su zauna. To ma fil yamini in kuma bai rubuta su a sama ba kila ya zabe ya rubuta su a gefen dama to shine yace abin da yake gefen dama usila ana sadar da shi libatinin wato ga cikin shi wannan takarda. Ma'ana sai ya fara rubuta sadarorin daga da in dama ne misali to sai ƙarshen sadarorin da zai riskar da su sai suna fuskanta cikin takardat. Ma kana fi shimali in kuma waɗanda aka ce rubuta bangaren hagu bangaren hagu ya rubuta su li akhiri to su kuma za su dinga fuskantar ƙarshen takarda ƙarshen takardat ba tsakiya ba saboda abin da yasa aka ce yayi haka karahatan tiqali domin kyamatar rubuta wata sheda wadda za ta nuna cewa an ciranta daga kaza zuwa kaza ko daga wuri kaza zuwa kaza da yanzu misali na gehen dama idan yace su fuskanci wani gun daban ko sama ko kasa ƙarshen takarda to dole sai ya rubuta wata alama gare su wadda za ta nuna al-intiqal an gane yawa daga nan sai nan daga nan sai nan daga nan sai nan to wannan kuma zai kawo rudu ko kuma su wannan na bangaren hagu da zai riskar da su idan yace su fuskanci sama ko su fuskanci dama to shi ma sai ya rubuta alama ta intikali cewa daga nan sai nan daga nan sai nan to gudun haka shi yasa malamai suka ce sadarorin da ya riskar a bangaren dama to za su kalli cikin takarda wadanda ya rubuta a bangaren hagu to su kuma su kalli ƙarshen takarda to in yayi haka kaga babu iltibas shi dalibi in yazo zai kwafa to zai iya gane ga inda zai saka wannan mulhaqin wa ba'adahu bayan yayi wannan ilhaqin gaba ɗaya da aka ambata to ƙarshe saha sai ya rubuta ramzin saha ma'ana nan da aka samu matsala to an gyara an bayyana tunda yayi ilhaqin wakilin wasu malamai suka ce a ba zai rubuta saha kadai ba ma'araja sai ya hada da lafazin raja shi kuma raja yana ramzi ne zuwa ga cewa ya mayar da mai karatu zuwa ga ya koma zuwa ga asali ya koma zuwa ga asali to sai yadda ake rubuta hashiya hashiya wa fil hawashi in kuma hashiyoyi ne jam'u hashiyatin hashiya shine ya rubuta sadarori bayan ya gama sai ya ja layi sai ya dawo ƙasa an gane sai ya wata da'ira wannan da'irar sai ya shigar da wasu ma'lumata a cikin ta dai take kira hashiya wasu wani zubin sukan yi ta a gefen dama wasu su yi ta a gefen hagu wasu ma har saman takarda da ƙasa gaba ɗaya idan za ka ga irin littattafan nan da sai ka gansu kamar hatimi kamar irin su al-akhdari da an ka gama yi to su haka suke to amma mafi yawa hashiya ƙasa an kafi yawan yin ta an gane a ciki za ka ga wasu suna fassara wasu kalmomi da ke cikin asalin littafin ko kuma dai wani dan ƙarin bayani ko dan wani ta'aliki da sauransu to amma yanzu a zamanance layi kawai zaka ga sun ja a ƙasa sai su rubuta ma'lumata din a ƙasa yanzu a zamanance haka suka mai da abu da hashiya ne to shine yace al-khattu rubutu ko zane na hashiya din yaqa wasatahu shi yana aukuwa ne tsakiyar takarda ta ƙasa can ƙasa za ka koma daidai tsakiyar takardan to sai ka ja layi su da magabata malaba hadisi haka sun kafe yawan yi saboda yi gefen dama ko hagu ko sama to ba za a iya rarrabe shi da shi wancan ilhaq da aka ko al-haqu da aka gama magana to shi yasa ita hashiya din yin ta a ƙasa shi yafi an gane yin ta a ƙasa shine yafi dacewa wad-darbu wal-haqu wa mahwu az-za'idi ka khatihi fa ma yaliqu awjidi bale yace wa darbu kaga kashe rubutu wal haqqu ko karkare shi wa mahawu zaidi ko kuma shafe wanda yake na dadi bai cikin abin da ya kamata a shigo da shi da to ka rubuta bayan ka gama sai kaga ashe nan kai kari ka shigo da abin da babu shi a hadisi ga akwai hanyoyi uku da malamai ke wasu kan yi addarbu ake kiransa kashi a larabci shi ne za su yi alama wadda ka nuna an bata wannan ibara ba da bukata da ita wasu kuma sukan sa abin karkara sai su karkare rubutu shi ne alhaqu wasu kuma sukan shafe sai su nemi wani abu sai su shafe rubutu shi wancan zaidi saboda in ba haka ba mai karatu ta rana yazo zai iya riskar da shi cikin hadisi ko baya ciki ko ba haka ba ka haddihi kamar yadda dai wasu suna yin zane kuma suna yin zane shine fuska ta hudu mal yace kai fa ma yaliqu duk abin da ya dace aujidi kawai ka samar da shi idan ka rubuta abu kaga cewa kai kuskure ka shigo da zaidi na kari to kudin nan da aka ambata ko wanda kana da damar kai abin da dai ya dace wa da wuri in gogewa ya dace wa ka goge in kashewa ya dace wa sai ka kashe dawa gaba ويضرب الثاني من المكرر الا اذا كان اخير السطر بلتي ويضرب الثاني انا كشي نبيو سواء سطر ني كو جمله ني كو عباره ني من المكرر daga abin da aka maimaita dan kuma takarari kai bayan ka rubuta jumla kuma sai ka sake maimaita ta bisa kuskure a gane to malaman hadisi in sun zo nabiyin suke kashewa sai su kyale na farko suka ce tunda inda yazo na farko an rubuta shi daidai sai shikenan sai a wadatu da shi wannan nabiyin da ya zama mukarrar sai a kashe shi amma na makarantun mu na allo kamar sun canza su sun canza saboda su na farko ake kashewa a makarantun mu na allo idan ka samu takarari zaka ga malami ya ce maka to sai ka kashe na farkon sai abin na biyu a makarantun allo rubutun qur'ani zaka ga haka ake yi yake mafi yawancin ku kuwa kuyi karatun allo ku san wannan tsarin ba sai wanda ya harda ta allo ko kuma kila ya sauke ta hanyar rubutu ta hanyar rubutu ana baka nisfi ko sumuni kana rubutawa sai ka je kana ta daddakawa to dama kaida in ka rubuta zaka ba malam ya duba to in ya duba sai ya ga cewa wannan takarari kai sai ya ce to kashe na farko kan gani haka su ba su rubuta qur'ani din nan da ka mahaddata gardawa su ba za ka ga tsaji amma su malaman hadisi nabiyin suke kashewa ba na farkon ba amma su ma suna kashe na farkon aina sai illa idza kana akhiras sadari sai dai in ya zan wato shi na biyun yana ƙarshen sadara ne shi kuma na biyu yana farkon sadara da yazo sadara a ƙarshen ta sai rubuta wata jumla to da yaje ga sadar da ke bi mata a farko kuma sai ya sake maimaita wancan din to anan sai suka ce a kashe wancan na farkon i'tibaran lil awwali saboda ga rubutu an fi kula da farkon sadara an fi bata muhimmanci saboda ƙarshen ta don dama sai ka karanta farko sannan zaka kai ƙarshe to a irin nan sai suka ce a kashe na farkon su ma amma in ba irin nan ba ko a ina ne an samu takarari to na biyu ake kashewa sai a bar da farko to haka ba lalata take ba ko a ce dalibta dan duk wannan ana magana ayyukan dalibai ne shi malami ya riga ya wuce wannan yayi ya gama ورائي الاتصال بالمضاف والتالي كالوصف وذي اتصاف ما ليتي ورائي ككي يا الاتصال صادوة بالمضاف ده مضاف دي إن ده المضاف ده المضاف يكتو ككرباص يد سكي أهدد إنن إما قلشان تكر دابا زي باكا داما بطوكو ما كبول صابوة صابا سنرا an gane eh amma kanka kaka ce a ƙarshen sadara zaka rubuta mudafi a sadarar da ke biyowa bai a farkon ta sai ka rubuta mudaful ilahi kuskure kuskure ne shi ma za ka ga a makarantun allo ana akwai wannan kurakuran duk da dai wasu ane musu tambihi yan makaranta wattali ko kuma wanda ke bin na farko kamar tabi'i ina misali kal wasfi kamar sifa na ati idan jumla na atun ne da man'ut to ka karaba su dan raba su zai iya bayar da wata ma'ana ta rabar shine ce kal wasfi kamar na ati wazitti safi da ma'abuci siffantuwa shine man'uti to ka karaba su ba hade ka gansu ba to bar su a hade ka bar su a hade to wannan dai wasu daga cikin ka'idodi ne ake ta bayani na yadda ake rubuta hadisi yadda su ma na Qur'ani suna da nasu tsare-tsare amma dai mafi yawa zaka ga akwai ittifaki a wasu abubuwan da yawa tsakanin marubuta hadisi da marubuta alqur'ani eh to da yake yanzu rubutun ba an bar ma rubutun kadan ne daga cikin mahaddata zaka ga sun ma iya rubutun ballantana ma su rubuta qur'anin daka eh wanda can da ba zaka zama gwani na qur'ani ba sai ka rubuta qur'ani a kalla so uku daka sannan za a kira ka gwani ta ba haka mun yanzu ba haka bane wani ma a ran mani amma in ya rubutu ba za ka iya karanta shi ba to kuma sai ka ga ana ce mai ai gwani ne tunda yana da sauti mai dadi eh kaga wannan ai ba daidai bane yanzu shi kaga duk sanda an karasa musafi aka yi gobara to shi bai da wani amfani don bai iya rubuta wa mutane abin da ya haddace tunda shi ba rubutun na Qur'ani yana da nashi ka'idodi musamman ya saba ma alkitabatul imla'iyya ya saba mata a wurare da yawa wasu kalmomin zaka ga yadda za a rubuta su a rubutu na yau da kullun daban amma in a Qur'ani ne daban kamar lafazin ar-rahman a rubutu na imla'i za ka rubuta alif sannan lam sannan shadda sannan ha sannan mim sannan madda ta alif sannan nunan a ƙarshe amma a Qur'ani ne ba za ka rubuta shi haka ba in kai haka kai kuskure to suna shi ma yana da irin wannan eh to shi yasa dawowa da tsarin rubutu yana da muhimmanci amma ai makarantun ne babu eh ba makarantun da za a yi wannan aiki wallahi to ba karatun Allah ne ya taimake mu saboda ka taso kusan ko da zaka sauke ka iya rubuta komai duk abin da an ka gaya ma zaka iya rubuta to Allah ya sa mu dace dan zamu kwana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu albarka kuskure kuma Allah shi yafi sai wani sati ko sai a tashi wasu kaidodin eh